بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوى ما شاء البركة لبن إلمي دا معلممو دا غانان برنن أزاري أتشكين جهر بوشي. Na mana barka da wannan safiya ta ranar Asabar, wanda ita ce safiyar 26 ga watan Sha'ban shekarar hijira 1447, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Fabrairu 2026. Daga wannan masallaci na Jami'u Muhammad Al-Amin a nan birnin Azare, cikin wato fa'aliyat activities na daura ta ɗaliban ilimi ta wata-wata ƙarƙashin tsarin Aizan Foundation. Muna fata Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin wannan zama, insha Allah. A wannan kwanaki guda biyu, ma'ana yau da gobe insha Allah, za mu tattauna akan wani topic ko wata matsala cikin masail na ilimi wanda suka shafi ɗan uwa ɗaliban ilimi, ƙarƙashin wannan muzakkira ko littafi mai suna Waqafatun inda qawlihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wato wata aya cikin ayoyin suratul Isra'i kenan, ko wato tuntuntuni ko tsayawa da dubi na ƙurilla akan ita wannan aya me take nufi, menene kuma fiqhun da malamai suka fitar game da ita, musamman ma abin da ya shafi wato mu'amala da madda ta ilimi ta ɓangaren fatawa da kutsawa cikin mas'aloli na ilimi. Kafin mu tafi cikin littafin, ina da wasu muƙaddima guda biyu da nake so nayi mana. Muƙaddima ta farko ta shafi muhimmancin irin wannan tsarin, wato tsarin keɓance ɗalibai domin a gina malakarsu ta ilimi. Babu shakka a wannan al'umma akwai tsananin buƙata zuwa ga ɗalibai da za su samu malaka ta ilimi, waɗanda ake fata Allah Maɗaukakin Sarki ya mai da su malamai a nan gaba, don su ci gaba da aikin karantarwa, aikin ba da fatawa, da shugabanci na addini, da limanci, da shugabancin makarantu, da sauran ayyuka na ilimi waɗanda suke ba su da iyaka. Wataƙila in ka ce buƙatuwar al'umma zuwa ga malamai rabbaniyun ta fi tsanani fiye da buƙatuwarsu zuwa ga abinci da abin sha, ba kai mubalaga ba. Inna hajjatal umma ila ulama'i rabbaniyin a'azama min hajjatiha ila ta'amiha wa sharabiha. Wataƙila in ka faɗa haka ba kai mubalaga ba, domin a gaya na abinci da abin sha shine makkana wannan rayuwa ta duniya kawai, yayin da gaya kuma ta ulama rabbaniyun shine sadar da mutane da Allah yadda za su tsira a gobe alkiyama, musamman a wannan zamanin da ƴan takahaye sun yi yawa a sahar ilimi, har sun ruɗa sahar har rasa gane wanne ne mai kyau, wanne ne nungula. Idan kana da tunda nan mu manoma ne galibi, ko idan yara suka je kale, in suka ɗebo datti da yawa a cikin abin da suka kalato, wani irin wahala ake sha kafin a tace tsabar da ke ciki? Ba ƙarama wahala ba ce. To kamar haka ne maɓarnata sun yawa a sahar ilimi, da haka hata tantance wane ne da gaske yana da nasibi a ilimi, wane ne kuma ɗan takahaye ya zama musiba mai zaman kanta. Allah Ubangiji ya kyauta. Saboda haka ana tsananin buƙata zuwa ga samar da malamai rabbaniyu waɗanda za su ainihin wato ci gaba da aiki. Da haka mu gode wa Allah da Allah ya sa muna cikin waɗanda al'umma take kyauta mana zato. Duk waɗannan fuskokin wato fuskoki ne na nukhbatun minan nas, wato zaɓaɓɓu cikin mutanen yankin Katago ko mutanen Azare ko mutanen Guddin waɗanda al'ummar da muke cikinsu suna kyauta mana da san cewa eh za mu iya wakilcin addininsu a yanzu ko a nan gaba. To mu gode wa Allah farko akan haka, sannan kuma mu dinga shu'ur da girman mas'uliyar da ke kanmu. Wakiltawa mutane, wakilta mana addinin mutane ba karamin mas'uliya ba ce. Kamar yadda Ibn Qayyim ya yi wannan ta'abirin a littafinsa Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, wato ka ɗauka kai da kake aikin karantarwa ko ba da darasi ko limanci ko fatawa ko malamin Islamiyya, ka ɗauka cewa wato mutane sun sa ka ne ka zama mai shiga tsakani, ka zama jakada tsakaninsu da Ubangiji. Duk abin da ka gaya musu kana faɗa ne a madadin Ubangiji. Ta wani lokaci abin da ma baka faɗa ba, sulucinka da ɗabi'arka da mu'amalarka da mutane suna hukunta shi ne a matsayin haka Allah yake so a yi. Kaga ba ƙaramin wato aiki ba ne mai girma aka saka, wanda yake buƙatar ka ƙara taka tsantsan akan duk abin da za ka yi da abin da za ka bari. Saboda haka wannan tsari ne mai kyau, mai muhimmanci, wanda kuma samun kanmu a ciki yana nuna cewa insha Allahu al'umma ta da mustaqbali mai kyau. To me yasa ake da buƙatar samar da malamai waɗanda za su zama masu karantarwa, masu aikin ilimi? Akwai dalilai da dama banda waɗanda muka faɗa. Na farko, saboda ci gaba da istimrariya ta mirasul anbiya, al-ilmu shar'i mirasul lil anbiya, kuma istimrariyatu takunu bil ulama, domin su ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata qarara al ulama warasatul anbiya. Idan ba a ci gaba da samar da malamai ba, to za a rasa wannan mirasin, wata rana za a neme shi a rasa. Haza awwalan. Sannan kamar yadda muka ambata, saboda malamai suna matsayin model, suna matsayin wato wasu namazij na abinda mutane suke koyi da su a cikin suluki, a cikin ɗabi'a, a cikin rayuwa, a cikin mu'amala. Da haka ake da buƙata a samar da malamai waɗanda suke da suluki na ilimi da na ɗabi'a mai kyau. Daga nan za su zama manarat lil huda wal irshad, su zama su ne alamomin da ake gane samuwar shari'a da samuwar hasken addini a cikin rayuwa. Kuma su suke kare mana aqidar mu, ma'ana su ne suke bambance mana meye daidai meye kuskure. Aikin su ne su yi mana raddin shubuhohi idan suka zo wanda za su iya ɓata addinin mutane. Aikin su ne su yi mana bayanin shari'a. Aikin su ne su yi mana bayanin hukunce-hukunce na addini. Aikin su ne su amsa mana tambayoyinmu da buƙatunmu na samun wato bayanai akan al-qadaya al-mustajidda. Abubuwa kullum suna zuwa sababbi a rayuwa, a mu'amala, a kasuwanci, a aikin gwamnati, a mu'amalan mu ta aure, a makwabtaka, a zamantakewa. Kullum muna samun qadaya mustajidda waɗanda muke buƙata amsoshi akan ya kamata mu yi su. Kaga dole muna buƙatar malamai masana wanda su za su dinga amsa waɗannan buƙatun namu. Don haka ya zama wajibi akan al'umma, dukkanin al'umma ta bada gudunmawa wajen samar da waɗannan malaman. Kamar yadda misali ƙasashe, wato gwamnatocin ƙasashe suna tsara policy na education based on irin buƙatun ƙasar na tsarin mulki, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Duk wani karatu da kaji an ce ana yi a university, asali an yi shi ne saboda gwamnatin ƙasan tana ganin cewa tana da buƙata zuwa ga masana wannan fannin, tana da buƙata zuwa ga likitoci da injiniyoyi da masana tattalin arziki da masana tsaro da masana halayyar ɗan adam da wanda suka karanci harkar noma da kiwo. Shi ta take tsara department da college na yin waɗannan ilmomin. Shi ta kuma take absorbing ɗin waɗannan masanan zuwa cikin abin nan ɗinta, structure ɗinta. In aka wayi gari yanzu ga wani department wanda watakila gwamnati ta dauka cewa kai daga yanzu ba mu bukatar wanda suka iya wannan karatu an dina yayin shi sai ta rufe shi kawai in ba ka ba ya zama asara to saboda haka a matsayin mu na al'ummar musulmi na da bukatar zuwa ga malamai da masana da masu ilimi to wajibi ne mu san da zamu samar da waɗannan malaman to daga ciki shine irin wannan tsari saboda haka wajibi ne mu godewa Allah sannan kuma mu yabo na musamman ga waɗanda suka tsayu akan wannan ayyuka musamman kaman shi Alhaji Ahmad Ali dan uwan mu Allah ya saka mishi alkhairi kaman malamin mu malam alƙali Abubakar Musa Giya dai Allah ya saka mishi alkhairi kaman sauran waɗanda suka tsayu akan waɗannan ayyuka ba sai na taɓa san sunaye ba Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zama mu ne beneficiaries wato waɗanda muke cin gajiyar wannan abu to mu tsayu akan abin da ya dace dan a haifi ɗa ne ido wataƙila sai nan da shekara 20 ko 30 ko 15 sannan wani alkhairin zai bayyana kamar yadda su ma waɗannan malaman sai da suka yi waɗannan karatuttuka shekarun baya sannan shine ne suka iya zama za su iya jagoranta mu a haka to muƙaddima ta ɗaya kenan wato muhimmancin samar da tsari na haifar da wato malamai wanda daga ciki malamai ne abu na biyu shine ɗalibin ilimi wanda ake buƙata ya zama malami yana buƙatar wasu asasiyat a cikin ilimi malamai suna kasa ilmomin zuwa gida biyu akwai ulumul ala akwai kuma ulum wanda ake ce musu ulumul maqasid ko kuma ulumul ghaya akwai akwai wanda suke wasa'il ne kenan sune ala ko kuma maqasid wanda suke sune gaya ilmummukan da sune maqasid a shari'a asalin su guda biyar ne kuma yana resantuwa daga gare su qur'ani hadisi aqida fiqhu sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimi ko dai zama reshe ne daga waɗannan ko kuma yana yi musu hidima ne wato ko dai zama ƴaƴansu ne da jikokinsu ko kuma ma'aikatansu ne da barorinsu duk wani ilimi da ke da alaƙa da addinin musulunci yana resantuwa ne daga waɗannan to waɗannan su ne ulumul maqasid ko ulumul ghaya wanda asali su ake so a iya to kuma kowannensu yana da wasu ilmomi da suke zama mabuɗi da za ka gane su su ne ake cima ulumul ala su ne irin waɗannan su nahawu sarfu balaga mustalahul hadith ulumul qur'an ulumul hadith maqasid ash-shari'a usulul fiqh kaza kaza duk wasu ilmomi da wasu technicalities wadanda duka su ba ana yin karanta su ne dan kashin kansu ba ana karanta su ne dan a fahimci wadancan kuma wadancan su ne za su yi amfanin da ake nema inda za a tambaye mu a ce me asalin amfani mafi muhimmanci da ilimi zai wa mutum a ganin ka menene ya kamata ya zama amsa amfani mafi muhimmanci da ilimi zai maka na'am gyara ɗabi'u aha tsoron Allah aha ya kika zuwa ga aljanna fata Allahu alaik hadha huwa asma sababin al-asbabul ukhra kullaha asbabun mu'tabara lakin asma sababin huwa an-najat yawmal qiyamah mafi girman dalilin da ke sa mutum ya ce bari ya ilimi shine ya zama manufarka kana so ka tsira a gaban Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bin ne fada kenan kallo wancan hadisin nan Mu'adh dan Jabal dogon hadisin nan na wannan da yayi sallah din nan ko da yace shi bari ya dogon addu'a ba shi ba abin da yake bukata illa Allah ya sashi aljanna ya tsaltar shi daga wuta ne annabi ya ce masa ala hadha nudandu shi duk fadin tashin da muke mu abin da muke nema kenan zaka ya zama wannan shine maqsadi na mafi girma cewa ilimi na addini muna yi ne dan mu tsira kuma dan mu tsira gaba daya da mu ɗaliban da su malaman da sauran al'umma duka ya za a yi mu tsira wannan shine abin da ya kamata mu sa a cikin zakatun mu dan mu tsira gaba ki daya abin da ya kawo ta taɓurza a wannan zamanin zama da waɗannan ilmomin shine kaucewa daga wannan gaya. Muka kalla da kyau shekarun baya 40 50 ko ƙasa da haka, a ƙasar Hausa akwai malamai, akwai masana, akwai masu karantawa, watakila yawan karatunsu, content na karatunsu a yanzu ba a musu kallon malamai. Wato wanda yake da irin wancan content na karatu yanda yake cikin malamai ba malami bane, kamar yadda aka ce wani attajiri ne sai a ce yana da fan 1000 ko yana da jaka 500. Yanzu ne yanzu cikin attajiri yanzu ai bai ma kai yaran gidansu ba ko a yawan kuɗi farin kuɗi, amma za ka ga watakila abinda ake ce ma arziki ya fi su. To haka karatun ma da wani malami iyakacin shi zai karantar da daga ahlali ne zuwa risala, in hadisi ne take da wasu tanqihul qauli yayi nisa ya karantar da riyadus salihin a zauransa. Kaga wannan yanzu ai ba wani karatu ne mai zurfi ba yadda mutane suke kalla ku, amma za ka ga a absoluti na malamai a nagartar kwarjini a cikin al'umma a ƙarfin murya da nuna cewa lahira ake yi wa ya fi da dama daga cikin masu ilimin yanzu, waɗanda sun fi shi ya yi li'irabi, sun fi shi zurfin karatu, sun fi shi yawan takaddu, sun fi shi iya gayu, su duk duniya ma wasu an san su, shi kuma hala a iya anguwar matsangwaɗin nan kawai aka san shi a cikin azari ma ba kowa ya san shi. To me yasa kamiyya ta madda content na karatu ya yi yawa a hannun mutane, amma kuma a lokaci guda asalin gayar karatun kuma ta yi nisa da su? To shi ne sauka daga waccan manufar ta cewa ana yin karatun addini ne don a nemi tsira a lahira, yayin da karatun addini ya zama kamar sauran karatuttuka wanda suke yin sa su ma abinda suke nema shi ne abinda wanda suke yin karatun duniya suke nema. Duk wanda ya tafi makarantar boko, ya tafi university, da shi da ya tafi da iyayensa da danginsa da bujiyarsa da zai aura, kowa ya san manufarsa cewa duniya kawai yake nema, kuma ana ta masa fatan Allah ya sa ya same ta, ba magana wani ikhlasi ko yi don Allah, ko an san abinda ake so, an gama a samu abinda ake samu na duniya, haka duk fatan da ake masa da duk tanke da ake masa akan ya tsaya ya kula an sa ka abinda ake mata. Don ya zama har da Qur'ani ma da wannan manufa ake yi, karatun hadisi ma da wannan manufa ake, fiqh ma da wannan manufa ake, to kaga Allah lalace. Kuma dukan ku za ku yarda da ni cewa da haka din ake, baka bukata wai sai ka san zuciyar mutum, aikin sa da maganar sa da take-taken sa suna iya zama unwani da za su bayyana me ke cikin zuciyarsa. Da dama daga cikin mu abinda muke kalla shine zukhrufal hayatid dunya, me za mu samu mun zama malamai, in mun zama ustazai, in mun zama alarammomi, in mun ci musabaka idan gwamnati na yi da mu me za mu samu? Tsakani da Allah wannan musiba ce wadda take mai girma. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya karanta da wani hadisi mai hadari, wanda da zai karanta da hadisin sai da ya suma sau uku, in ya yunkura zai faɗi hadisin sai ya firgita sai ya faɗi magshiyan arai, sai an yi fa mishi ruwa, an kai shi inuwa, an cire mishi babban riga, an yi fifita ya farfado, sai ga ta malam za ka yi hadisin ya ce eh, samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, sai ya sake suma sai da ya kafa uku, sai da aka wuna ana wannan jidalin. Amma ya ga cewa akwai larurar ya karantar da wannan hadisin, in mun san hadisin shi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane uku da za a fara gwala wuta da su. Na farkonsu shi ne wanda ya yi karatun addini, in ya zo lahira gaban Allah, Allah ya tsaye da shi ala ru'usul awwalina wal akhirin, ce lima qara'ta alquran, me yasa karanta alqurani? Zai ce na karanta ne ya Allah saboda littafin ka ne, saboda zancen ka ne, me yasa ka zama malami? Ya Allah na yi malanta ne don na karanta da al'ummarka, don mai raddi wa 'yan bid'a, don mu kare addinin ka. Annabi ya ce a wajen Allah zai ce mishi kazab, ƙarya kake, kayi ne don a ce maka malami kuma an riga an ce maka. Saboda haka Allah ya sa mala'iku su kama wannan bawa a tsiyace a ja shi zuwa gidan wuta, fala haula wala quwwata illa billah. Haka za a yi mai karatu don duniya, haka za a yi wa mai sadaka da dukiyarsa don duniya, haka za a yi wa mujahidi da ya mutu a gun jihadi amma yana yi ne don duniya. Ku kalla uku din nan jama'a suna cikin mutanen da kowa yake envy din su a nan duniya, kowa yana fatan ina ma ya samu irin falalan su. Ya lita lana misla ma utiya Qarun, kowa na tunanin ana labarin mujahidai matasa suna jin ina ma za su samu damar jihadi. In ana ganin masu kuɗi da suke aikin alkhairi, kowa yana fatan ina ma ya samu ya irin wannan aikin. Hakanan ko malamai ko, amma waɗannan ukun duk da ba su yi don Allah ba, kun ji abin da ya kasance gare su. To ina kuma ga mu sauran awam, Allah Ubangiji ya gafarta mana. Ma'ana wannan muƙaddima shine ina so ne jama'a mu dinga sabunta niyoyinmu, ko da yaushe mu dinga checkmating niyyar da ta sa muke yin ilimi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal an ruwaito daga gare shi ana tambayarsa cewa Allah shi gafarta mala, wannan ilimi naka ne albarka, da irin wannan karatu naka na gagara gasa waye akai ka same shi? Shin tsabar ikhlasi ne ka same shi, ko addu'a iyaye ce, ko wani abu nan ka sha ne, wani magani ka sha ne da ya sahale maka? Yace wallahi duka babu. Yace wani abu ne dai da na jarabta ina kaunarsa sai na yi shi da gaske, daga baya kuma sai Allah ya sa mini kyakkyawan niyya. Almuhim shine tayu asali abin da ya kawo mutum karatu ba wai ikhlasin bane, sanda yake tunanin zan yi karatu ba wai lahira yake kalla ba, amma kuma ba duniya yake kalla ba, ya zama da cewa wani abu ne na dabi'ar sa ta jayyuki zuwa ga wannan. To amma sai ya dinga ƙoƙarin yana sabunta niyyar sa kullun, yana gyara ta har Allah ya miƙa mai da ita ta koma don Allah. Din an samu malamai da yawa waɗanda suka yi karatu wanda a tarihinsu wani abu ne ya ja su, ko wani challenge ne, ko wani ƙalubale sa suka yi karatu, ko kuma kawai abin da suka taso suka ga ana yi a gidansu kenan ko a alƙare su. Amma dai daga baya Allah ya kalli cewa ba wai suna yi don neman duniya ba ne. Mu ko yanzu mutum zai gaya maka ƙararrama cewa shi yana so ya karatu ne, so da ya so ya zama irin Malam Albani, ko irin Malam Jafar, ko irin Farfesa Mansur. Me yake kalla a cikin waɗannan mutanen? Shuhurarsu, farin jininsu, ɗaukakarsu, ba wai dangantakarsu da Allah yake kalla ba. Kaga daga nan ya zame, wataƙila su ba su nufaci wannan shuhurar ba, Allah ne ya zarce su da ita. Saboda haka mu dinga kulawa jama'a. Ba wai baka iya kwaikwayon wani malami ya zama maka model, amma kar ka ce abin da ya samu na duniya shi ne manufarka. Kullum ka dinga fifita abin da za ka samu a lahira. Duniyan nan mai ƙarewa ce. Kullum muna ganin yadda mutane suke faɗuwa suna mutuwa, ko arzikinsu ya ƙare, ko kuma ma a daina yayin irin arzikinsu, ko a daina jin sunansu ga baki ɗaya. Ba ma kana lillahi ya buƙa. Amma abin da yake Allah aka nufata da shi, shi yake wanzuwa. Ubangiji Allah ya gafarta mana, Allah kuma ya tsarkake mana niyoyinmu. Abu na ƙarshe kafin mu shiga cikin littafin shi ne, wannan littafi da kuke kallonsa zai magana ne akan kawai wata matsala guda ɗaya cikin waɗannan matsalolin da muke magana, ita ce matsala game da adabu ɗalibul ilmi, na dubban ɗalibin ilimi. Ni ina da fahimtar cewa a yanzu ɗalibai suna da buƙata zuwa ga ladabi fiye da buƙatar su zuwa ga tsantsar karatu ɗin. Kusan ma shi yanzu karatu game da ladabin ilimi ana yin ƙara'i, wato ana yi ne bayan ana fargar daji. Shi ya kamata a fara yi da farko. Wasunmu da suka karatun zaure sun san haka. In ka je makarantar zaure, littafi na farko da za a fara maka shi ne Zarnuji, Ta'limul Muta'allim Turkar Ta'lim, tare da ahalari ko risala za a gwama maka shi. Shi za ka fara yi. To mu kuma a tsari namu na zamani da ya zo, sai an tafi sannan sai a ce to bari kuma a waiwai ladabi. Kafin nan kuma halawar ya riga ya yi tsauri, ana cewa itace tun yana ɗanye ake tankwasa shi. To garin tankwasawa sai dai a karya shi. To da gaskiya kamar muna yin ƙara'i, muna gyaran ganga azzinawa ne, Allah ya gafarta mana. Kuma ana ba mu shawara duk wanda yake da majalisi da yake karantarwa, to ya bada muhimmanci wajen sanya wa ɗalibai ladabi da biyayya na ilimi, da kuma ƙoƙarin aiki da ilimin da aka karanta. Allah Ubangiji ya gafarta mana. awa nawa zamu yi lissafin nan a lissafin ku? Na'am, awa biya jere sai a je break. Mana dai yanzu muna da awa biyu, minti 50, minti 10, ai awa ɗaya kenan. Another minti 50, minti 10, awa biyu kenan ko? Sai break. Na'aba. Wato ina so in san yadda za mu yi da lissafin za mu soke shi tsakanin yau da gobe ne, insha Allah. Shafi 50 da wani abu ne, kaga in za a tafi a guje ne ba zan yi ta yin sharhi ba. Ban so mai kwantai ko kuma mu gama before time. Ina so ya tafi a wasatiyya. Almuhim, let's go into the details. Sunan lissafin waqafatun inda kauli azza wa jal wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wato wasu ƴan tintintini da tsatsayawa akan fadin Allah madaukakin sarki, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula, ayata 36 suratul Isra'il. Allah madaukakin sarki ya ce wala taqfu, kuma kada ka bibi. Alƙafu shi ne bibiyar abu, shi ake ce ma Larabawa suna da wata al'ada da ake ce musu, a ce wane kana aliman bil kifaya, ya iya bin sawu. Idan aka yi sata ko wani ya je wani wuri da ba a so ya je ba, Larabawa suna da hanyar gane, in aka ga sawun a gane wannan sawun mutum iri kaza ne, ko wannan sawun yanzu ya yi awa kaza da wucewa ta nan, ko wannan namiji ne ko mace, ko a gane range ɗin shekarunsa. Suna cewa na abin kifaya. Ga yana hadisin Usama ta ɗan Zaid ko? Hadhihi al-arjulu ba'daha min ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan bayani da wancan mutumin ya yi. To shi ne alƙafu, bin sawu. To kanka dinga bibikon abinda ba ka da ilimi a cikinsu. Wato abinda ba ka sani ba, karka dinga bibikon shi. Sai Allah ya ce inna sam'a, lallai da kunni, wal basara da ido, wal fu'ad. Al-fu'ad wani sashe ne na zuciya, ko kuma ita kanta zuciyar, kamar yadda Ibn Mandur al-Afriqi yake faɗa, yake cewa al-fu'ad huwa al-qalb. Amma magana daƙiƙa shine juz'u min al-qalb alladhi huwa mahallu al-aql, wani sashe a cikin gaɓar zuciya inda shine mazaunin hankali. Me ya hankali? Shine wani sarƙaƙiyar dabaibayi da ke hana mutum yin hauka. Asalin mutum ana haifan shi ne babu hankali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Kaga an masha Allah cewa Allah kuma sam'a wal absar wal afida. Allah ya sanya muku abubuwan nan guda uku, as-sam' al absar al afida. Qul ladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida. Allah yana hada su uku saboda waɗannan sune mechanism na ilimi. Mechanism din da ke canza wato hanyoyin karɓan saƙo da ɗan adam yake karɓa, ya ji ko ya gani, sannan ya yi storing a wannan fu'ad ɗin, sannan ya dinga retrieving ɗin su don amfani da su, don gane rayuwa, don gane daidai da kuskure, don tantance fuskokin mutane, don gane abin da ya dace da wanda bai dace ba. Da haka koyaushe ake ambaton su. Kaga ai da Allah ya bamu labarin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mi'raji, bai ce ma kadhabal fu'adu ma ra'a, zuciyar nan bata kareta abin ta gani ba, wato ta gani kuma ta kiyaye. Saboda haka Allah ya ce inna sam'a kunni wal basara da ido, wal fu'ada da zuciya, waɗannan duka kullu ula'ika kana anhu mas'ula, duka za a tambayi bawa game da su. To kaga tun daga nan aya tana mana ishara akan mafi girman alherin da za ka ci game da waɗannan abubuwan guda uku, shine ka tsira a lahira. Su'al ɗin da za maka a lahira game da su ya zama ka tsira, shine amsar da malam ya bamu game da muhimmancin ilimi. Saboda haka wannan aya tana hana yin magana, yin aiki, yin tunani ba da ilimi ba. Gina magana akan zato, kirkirar ƙarya, ba da shaidar zir, yin ƙazafi ba da ilimi ba, da ta hana. Amma duk waɗannan ba su ne mahallin maganarmu ba. Mahallin maganarmu shine abu na ƙarshe da zan faɗa, shine aya kuma ta hana alƙawlu alallahi bi ghairi ilmi, wanda kuma duk ya fodan can nauyi, ya fodan can nauyi. Magana, aiki, tunani, gina hukunci akan zato, ƙarya, shaidar zir, ƙazafi da ire-iren wanda za mu yi wa junanmu ya zama kuskure, duka nauyinsu bai kai nauyin magana da jahilci a game da sha'anin Allah ba. Kamar da Ibn Qayyim yake faɗa, da Allah ya jera laifuffuka, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن جيران جير يتي أن جيرا سني غمدا غرافيتي إنو ينزلبو. الله يهنا الفواحش أبابا الله ودري ما ظهر منها وما بطن وأن أكي أفيدي لنقوي والإثم da zunubi, wal baghi bi ghairi al haqq, da ta'addanci akan mutane rayuka ko mutunci ko dukiyoyinsu ba da gaskiya ba. Sannan wa an tushriku, sai kuma shirka. To duk waɗannan sai da aka ambace, sannan aka ce wa an taqulu ala llahi ma la ta'lam, kuma Allah ya hana magana game da addinin Allah ba da ilimi ba. Kaga sai da aka ambace shirka ma, kafin sai da aka ambace kisan kai da ƙazafi da sata, su ne albaghi. Kafin sai da aka ambaci zunubi, su ne saɓa wa iyaye, ƙarya, cin amana, wasa da sallah, su ne al'ifmu. Kafin sai da aka ambaci alfahasha, su ne su zina da luwaɗi da makamantansu. Duk waɗannan laifuffukan an jera su, sannan aka ce a ƙarshe wa an tushriku billahi wa an taqulu allahi ma la ta'lamu. Wannan shine kawai mahallin tattaunawarmu a cikin wannan ƙwarya-ƙwaryar jalasat, wato ta fuskar abinda ya shafi matsayin ayar wajen mu'amala da madda ta ilimi. To wannan aya ita ce sunan littafin a taƙaice, wanda littafin aka ce muharrarun min muhadaratin mufarraga. Wannan littafi an yi editing ɗinsa, an tsakuro shi daga wata lacca. Aka ce mufarraga ita ce wanda ake transcribe. Asan transcription ko? Yanzu kawai magana nan da muke yi, akwai na'ura da ta iya mai da shi rubutacce, da shi ne transcription. Shi Larabawa suke cewa mufarrag. Za ku ga al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a tarihin rayuwarsa, littafin da ya rubuta ƴan kaɗan ne da hannunsa, ba su wuce ƙwaya shida ba, kuma duka ƴan rasail ne ƙanana. Duk littafansa nan da aka fitar sama da mujalladi 35. To duka mufarraga ne, transcription ne, daga sautiyat da bidiyohat inda aka tara na ilmummukan da ya karantar, shi ne ɗaliban shi da ma'aikata a santa na Uthaymeen da ke Qassim, su ne suke ta aikin yanzu ana ta fitar da su. To irin wannan shi ake ce matafrik, wato a juya magana wata ke oral zuwa written format. Da sai an ta saurara, ana kopewa, ana bi, ana editing, yana da wahala sosai. Yanzu ko akwai na'urori, kai yanzu akwai gama garin ma Microsoft Word da yake yin wannan. Lalacin mutane ya kai kawai yanzu kun su dinga typing, sai su dinga surutu, ko yana kofin musu. Da 'yan Niger su kai aka sani da wannan lalacin. Voice note, vocal, amma yanzu kusan kowa ma malalaci ne. Tunda zamani ne na lalaci. Mutane komai so suke kawai su zauna kawai su gan shi cikin sauƙi. Ba ganin yanzu wasu wurare ma an kaje hatta abin nan ɗan daku, za ga na'ura ce za ta daku kaya, za a saka ne kawai tafi a guje, haka mutane su hau wata hanya mai tafiya da tsunzu haka airport. Duk wannan cikin harkoki ne na yake ce mutane ma escalator ko? Duk harkoki ne na lalaci wannan. Allah ya kyauta. To wannan mufarraga ce ta Sheikh Dr. Abdul Karim Ibn Hamoud Ibn Abdullahi Tawajiri. Wannan wani malami ne a Jami'atul Malik Saud ta ƙasar Saudi Arabia, a kulletin tarbiyya, shine asalin wato muhadara idan muhadara kuma aka rubuta ta zuwa littafi ni kuma sai na sake daukan ta na sake mata wani zubi wanda ake ganin shi din nan Allah ubangiji ya samu dace zamu tashi daga inda yace muqaddima akwai wani zance da nayi wannan bai da wani tasiri daga inda yace muqaddima al-fasl al-safatu al-thalitha an ga wajen to نعيش اليوم في زمان قل فيه العلم الشرعي مع تعدد وسائل تحصيله وتيسر أسباب ما لن يتشي من رأيوا أو أن لوكتي أو أن زماني وأن علم الدين يكارنشي أهل المتالي تارد سوق ورحنيوين سامنسا ده سببا سامنسا babu shakka ilimi yayi karanci samu malamai masana na gaske ya karanta sosai tare da cewa kuma hanyoyin samu ilimin sun yi sauki wato da dole malami sai ka gamu da shi ido da ido kuma baya garinku kai baya kasanku da haka wani sai dai a hakura kawai gaba daya talauci ko nisa ko tsoro ya hana ka zuwa inda yake yanzu kamar Sahnun dai daga cikin abin nan manyan malaman malikiya ana ba da labarin cewa talauci ne hana shi barin garinsu na Kairawan ya tafi Madina ya je game da Imam Malik ya game da Imam Malik ba sai dai ya je ya ga san kasu su koya mishi abin da suka koyo daga Madina da haka yake karatun shi da haka yana yawan fade cewa Allah ka tsine wa talaucin nan da ya hana ni zuwa Madina la hallahu alfaqara fa innahu mana'ani min aljulusi baina yaday Malik da haka ake wahala ta yi yawa babu daman maki ko kuma sai ka tafi kai nisa ka je garin sai a ce ai malamin ma ya kaura ko kuma ya ma mutu Baqi ibn Makhlad a tarihin sa ya shawo tafiya mai nisa shekaru yayi wajen shekara 6 yayi daga Andalus kafin ya iso Baghdad a tsakankanin ruwa da sahara da garuruwan Afrika sun masar kafin ya tsallaka ya haura Iraki kudi ita kasar Iraki ya je ne kawai dan ya karatu a gun Imamu Ahmad ibn Hanbal da yaje aka ce ai a yanzu Imamu Ahmad yana katal raqaba al-hukumiyya gwamnati ta sa mishi yan bagota na shi karantawa da haka ba zai yi ka je gurin shi karatu yana karkashin dokar hana wa'azi duk da haka ya tafi gidan Imamu Ahmad ibn Hanbal ya bashi labarin cewa gaba abin da ya kawo shi Ahmad ibn Hanbal ya ce gaskiya dai karatu ba zai yi ba amma duba in zuwa ga yanayinka zan baka wata dama kullun ka zo ka dinga yin bara a gidana ka zo kai allazi wahido sai a ce almajiri shigo ka shigo sai a baka hadisi ɗaya biyu ba za ka dade ba kafin SSS su fara tsammanin ka dade to sai ka tashi ka fita dan in ya dade za su fara sa alama kan cewa to wannan akwai abin da yake kawo shi gidan nan amma kawai kullum ne bai bara a bashi ko dan kanzan shi kuma a bashi hadisi ɗaya biyu sai ya ƙara gaba ya kuma masaukin shi wato haka aka sha wahala a da neman ilimi amma yanzu social media ta zo da wani sauki lam yahlu bihi aslafuna ba wanda ya taɓa tunanin wannan saukin da haka har saukin ma ya sa abin ya yi arha arhar da ya kuma shine sai aka daina ganin darajar su domin abin ya yi arha haka yake da abin yi a rasu mutane sai daga darajar su so wannan saukin sai ya sa kuma ba ma iya yin karatun yadda ya kamata ko kun ga hadarin saukin mutum zai zo yana da groups ko yana da videos ya tara su da yawa kuma bai kalla ba bai saurara ba amma yana nan da su a wayarsa ko a computer sa da san da muke makarantun hadda muna koyan hadda haka ce ga wani babarsa ko wani babbansa ya je Makka ya zo da kaset ɗin karatu da wannan mutumin ya zama senior a cikin mutane sai dinga gadara kafin ya ara maka kaset da za ka je kai dobin a ara maka ka je kai dobin ka dinga saurare sai ai ga shi ya zo da hutari mai kasuru ya zo da manshawi mai kaza ana jin daɗi yanzu zaka ga duk waɗannan makarantan wannan da shi a waye su gaba ɗaya kuma baya saurara da kuma wani ya samu juzu'i guda ɗaya izubi guda ɗaya da ƙyar kuma kullun ya tare da shi yana saurara kuma kullun sai ya ce batir na irin ɗan karamar radiyon nan yanzu kuma ka bukatar siyan batir waya ce kawai ko MP ne ta yi caji amma kuma baka ji so da abin ya yi sauki to haka sauki yake sa abu ya rage daraja shi sa ni na sha faɗa wataƙila wasu sun ku sun taɓa ji ni a ra'ayina ba kowane kafin ya kamata ya rikodin wannan rikodin ɗinmu ya zama musiba wallahi ba kowane karatu ba ne in karatu ba wanda yake na yaɗawa ne na wa'azi da gyaran zukata da sauransu ba to a bar ma wanda ya ga ya jarabi ya zo ya ji ya koya yanzu ai na sa garin da akwai likitoci wanda suka karatu medicine ko a cikin su akwai da yake da rikodin ɗin karatun da aka musu anatomy da physiology da sauransu ba su da rikodin ɗin shi amma kuma sun iya saboda tashi suka je suka koya inda ake koya wataƙila bayi da ko awa uku na lakcocin da aka musa shekara shida amma yanzu ka ga awa nan sama da dubu na lakcocin wani malami saboda kowane miskini yana iya samun access to them wataƙila ya misusing ɗinsu ko ya dinga ciran abin da ran shi ya so ya juya mai ma'ana ya sa wani AI ya cire nan ya cire can duk gasu nan sun yaɗa duniya sun zama mana arƙala sun yi wa ilimi da baibai sun ba 'yan taka haye dama sun shigo su ma sun zama membobi a farfajiyar ilimi Allah Ubangiji ya gafarta mana to wannan yaɗuwar jahilci da kuma ƙarancin ilimi duk da samuwar sababbansa abu ne da yake a fili za ka yi aji shi kamar yadda ake aji triangular an san triangular ya yi musallas wanda yake saman shi tsolan shi a tsuke ƙasa kuma guda biyu masu faɗi to haka ilimi yake tafiya yana raguwa har sai ya isa iya ƙarshen nan haka ɗin ne da kaga yana tsukewa to har ya zo ƙarshen nan can kusa da ƙarshen ake su bayan da yana da faɗi malam ya ci gaba da cewa faqad fashal jahlu ma imkani daf'i jahilci ya yaɗu sosai a cikin mutane duk da fa za a iya tunkuɗe shi misdaqan lima tanabba'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan yana gaskata maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi qaulihi a cikin zancensa inna min ashratis sa'a an yurfa al-ilmu wa yadhhar al-jahl na daga cikin alamun tashin al-qiyama cewa al-qiyama ta kusanto an yurfa al-ilmu za a dage ilimi daga duniya za a ba mutane kawai da karatu da ta da baki da li'irabi amma asalin substance sai a dage shi wa yadhhar al-jahl sai jahilci ya bayyana a cikin mutane tamam al-hadith wa yakthura az-zina zina za ta yawa wa yakthura shurbul khamr shan giya zai yawa wa yaqilla ar-rijal maza su karanci wa yakthura an-nisa mata su yawa hatta yakuna li 50 imra'atin al-qayyim al-wahid nabi ce a wayi gari mace guda 50 mutum ɗaya ne ke kula da su da matan shi da kannansa da ƴaƴansa da marayu ƴaƴan kanwarsa dalta ba sai ga sun kusa 50 mutum ɗaya duk shike kula da su shike ba su abinci shike musu shike kula da rayuwarsu shike musu kayan sallah haka zai ta faɗi tashi har ya mutu to wannan hadisi yana daga cikin alamatun nubuwa nubuwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dole za ta tabbata raf'ul ilm zai faru ne kamar da wannan hadisin ya bayyana za mu zo mu ji shi a gaba zai faru ne ta hanyar wato mutuwar malamai ilimi wanda yake haɗe da aiki zai ragu za a neme shi a rasa ta hanyar malamai zai yi ƙaranci ya killu bi mautil ulama sannan wa qillatu rawadihi bainan nas zai zama bai da farin jini irin wannan ilimin ana ganin duk wanda ya yi shi ai asara mutum yana da ilimi amma bai da komai ba abin da ya samu yana nan kullum sai dai tasbihi sai dai zikiri ba a yi da shi ɗan siyasa ba su san da shi ba bai taɓa zuwa aikin hajji ko umara ba ko mota hawa ba yi da ita wani irin sai dangin shi masu ga wannan toko dai bakin uwa ne kuma ga shi kullum yana takara kullum yana an yi mutuwa shi za a kira ya zo ya jana'iza shi ne limamin juma'a ko shi ne limamin hamsa salawata a unguwa limamin tarawih amma ba yi da komai saboda bai damu da duniya ba to sai mutane su dinga ganin kaman bakin uwa ne Allah ya ji ta Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman wanda yake cewa Rabi'atu ra'i kamar da al-Imam al-Baihaqi ya tsara a cikin al-Ma'rifa da kuma al-Madkhal afwan da kuma Khatibu a cikin Jami'u Jami'u Bayan al-Jami' li Ahkam li Akhlaq ar-Rawi yake cewa la yambagi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayya nafsah yace bai dace ga duk wani wanda yake da wani rabo na ilimi ya wulakanta kansa ba tozartar da kansa so tozartar da kansa tozartar da ilimin saboda wato wannan bukata da ake da ita zuwa ga ilimi to wannan zamanin wa fushul jahili babu dalalati ya duwar jahilci kofa ce ta bata wa sabilun hirafin kuma tafarki ne na karkata anis-siratis sawi daga hanya madaidaiciya duk wannan abin da ke faruwa a wannan kasa ta mu da jahilci ne ya zama dalilin sa kama yushiru ila zalika hadithu qabdil ilmi bi mautil ulama fa inna fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam lalle a cikin wannan hadisi na cewa za a rike ilimi da mutuwar malamai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza lam yatruk alima har in ya zama na cewa bata bar kowa ba bata bar wani malami ba ita mutuwa kenan a wata a wani lafazin hatta idza lam yakun alimun sai zama kana ce tama kenan ai idza lam yabqa alimun kenan ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su ruko da jahili a matsayin shugabanni kun ga mu kalli wannan gabar da muhimmanci su mutane dole suna da bukata zuwa ga malamai dole ne ku dai da suke zagin malamai suke aibata suke cewa malamai ba su jin tsoron Allah ba yadda suka iya ne ba za su yi wa kansu limanci ba ba za su yi wa kansu sallar gawa ba ba su tsora wa kansu aure ba za su ba kansu fatawa ba dole su yi malamai din to suka laluba ba su samu malami sahihi ba to dole suka samu kamawa za su yi shine takhadha an-nasu ru'usan juhala ko wanda ba malami ba in yayi kama da malamai ko sai aka kama shi a ci shine malami yanzu ba ga shadi mai yago ba to kowane masallaci za su ce sa da bukatar mai tafsiri in suka samu malamin da zai fa biha wa ni'mat in ba su samu ba duk wanda suka samu dai haka zai zo dai ya tabuga bugarsa to shine takhadha an-nasu sai kuma yace ru'usan bai ce ulama'a ba dai na maka cewa malamai ashe shugabanni ne ru'usan mutane su riko da shugabanni jahilai waɗanda za su dinga batar da mutane bayan da masu aka bata suke fa dallu wa adallu sun bata kuma suna batar da mutane to wannan hadisi yana nuna mana hadarin da ke cikin yaduwar jahilci shine mutane ba su bata da su da malaman su wa inna min a'zami ma buliyat bihi al-ummah fi hadha az-zaman التهوك في الفتوى والتهاون بها والتطرق اليها وعدم المبالاه بما يترتب على ذلك من هدم معالم الدين وقواعده وتغيير للاحكام والثوابت الشرعيه في daga cikin mafi girman abinda Allah ya jarabci wannan al'umma wannan al'umma an jarabce ta da wani abu mai girma shine mene at-tahawuk fil fatwa gaggawa ganganci sakin kafa a wajen fatawa wajen amsa tambayoyi wata hawun biha da daukan abin wato cewa mai sauki ne yin wata rere da ita wata sarro da yi cikin sauri ilaiha wa adamul mubalat da rashin damuwa rashin damuwa rashin lissafa bima ya tarattabu ala zalika cewa menene consequence mai zai biyo baya min hadami ma'alimiddin cewa ruguza addini ne wa qawaidi ruguza kaidojin addini ne wa taghyiru lil ahkam da kuma canza hukunce hukuncen da Allah ya tabbatar a shari'a wa thawabit shar'iyya da canza abubuwan da suke as-thawabit wanda suke haka suke a shari'a wato abubuwan da suke ba sa daukan canji sai a je da fatawa sai a canza su nahika an fuqdanil wara' banda ma kuma wato rashin samun alwara taka tsantsan alwara shine mutum ya dinga gujewa haram halas ma sai ya tantance kafin ya aikata ta wallahi mubalat da kuma halin ko ukula nonchalant Allah mubalat wannan asali kalma ce guda biyu Laraba suna hada ta a zamanance ta zama daya Allah mubalat sai ce mutum la mubalat bil wa'idi shadid shine yin halin ko in kula ban damu ba yin kunnan uwar shegu da alƙawarin azaba ne tsanani alwaridi fi sha'anil qawli fi din bi ghairi ibn wanda yazo game da abinda Allah ya tanada da wanda yake shiga cikin magana addini babu ilimi wanda yake yin haka bai ma damu ba wato zaka dinga mamakin irin jur'a irin confidence inda wasu ke da shi idan kana ji mutane suna magana suna cika baki ko suna shiga abin da yafi karfin su musamman dai waɗannan matasa namu da suka cika social media yanzu wallahi sai ka tama mamakin where did they drive this confidence this extraordinary confidence where did they drive it from idan ina yin wannan mamakin ba san ko kuma kuna yi ba in ka ji wani dan dagaji ko wani nisfu jahil bai ma kai jahili ba jadirin maganar da yake faɗa ko irin gangancin da yake ce kuna ya ji daɗin shi baya jin tsoron komai bai jin tsoron mala'iku da suke rubuta bai jin tsoron Allah da ya halitta shi bai jin kunyar mutane da suke kallonsa ko bai san implication ɗin yin magana a social media ba saboda a lokacin da zaka ga misali mutum 100 sun kalla to ka ɗauka mutum 1000 ne mutum 10 sun yi sharing ka ɗauka mutum 100 ne suke sharing sannan kuma gashi yana nan akwai retrieval wato wani zai iya dawowa bayan shekara 5-10 ya sake nemo shi yana so ba wai iya yanzu ya wuce ba kaga da wanda zai kuskure da kawai ya faɗa ya wuce shikenan iyakar ta kenan amma an yi recording an yaɗa an yi sharing an yi saving an sa a platform mabambanta an sa a Twitter an sa a Facebook an sa a YouTube an sa a wacece to haka abin ya bazu sai ka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan karara Annabi ya ce za a yi wani zamani da mutane za su zo ar-rajulu yadkhulu fi baitihi fa yakdhibu al-kizbata tablughu al-afaq mutum yana kishingida a gidansa ya faɗi wata ƙarya kafin ka ce dihim ta yaɗa ko'ina a duniya wallahi gata nan ko'ina social media ce ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin tablughu al-afaq kafin ka ce Jack Robinson kamar yadda Turawa suke cewa shikenan ta tafi kuma shikenan yadda ba wuce ce magana zarar bunu ba yadda za a yi ta kuma Allah ya tsare mu bari mu tsaya a nan ko saboda a yi tambayoyi naga abin nan ɗin ya abin nan wa min huna wajaba bayanu hadha sha'an al-fatwa wa at-tanbihu ala khatar at-tasaddur laha wa tasarrufiha dan haka ya zama wajibi ayi bayanin fatawa da kuma tanbihi akan hadarin da ke cikin gaggawa game da fatawa din sai mu saurara na an yi minti 50 din bari mu saurara sai mu juya mu sake yin awa daya sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi